الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى دكم ندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul Nahl kafin darasi na yau ba dai fi an tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ya baro su wai tambayar dan uwa shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ƴaƴa nawa ya bari duka ƴaƴan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haifa sun rigaye shi illa Fatima ita kadai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ƴaƴansa ya rigaye ta ma'ana mutuwa wannan ya bar duniya ya zanta ita ma ko bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwata kwata ba a wuce mota 6 ita ma Allah ya karbi rayuwarta illa kawai jikokinsa kenan Al-Hasan da Husayn waɗannan kenan su ne ta hanyar su ne zuri'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadu wanda ake kiran su kenan ahlul baiti na'am to bayani ya gabata nau'in sallama wanda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i hudu ne sallamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kai shine yakan yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hauni wani lokaci a dama sa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagun sai ya ce assalamu alaikum ba tare da ya dada wa rahmatullah nau'i na uku wani lokaci a damar yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hagun sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na karshe wani lokaci yakan ce assalamu alaikum wanda zai dan juya fuskar sa wajen dama sannan sai ya dawo da sallama assalamu alaikum kenan yana ida sawa wannan kinsa fuskar sa tana fuskantar kenan alƙibla to wannan nau'ika hudu gaba ɗayan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin haka in sunna ta yawaita ana buƙatar a ringa dan cancanzawa yau da gobe domin ya zama to an yi aiki da kowace shine yake cewa idan liman yayi sallama biyu kai na halatta kai sallama ɗaya ko in yayi ɗaya kai kai biyu ƙwarai da gaske yakan iya yin biyu kai kai ɗaya ko yayi ɗaya kai kai biyu amma abinda aka fi so cikar koyi irin sallamar da limami yayi haka ake buƙatar mamuye in sallama biyu yayi kai kai biyu in dai yayi kai daya domin kowannen ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wai ba ka yi asahar ba sai ka tarar da ana sallah ta la'asar, yaya ya kamata ka yi? A nan abinda za ka yi sai ka bi su da niyyar azahar, su suna la'asar kai kana azahar. An gane ko? Ka bi limami da niyyar azahar, shi yana la'asar kai kana azahar, in an gama sannan ka tashi ka yi la'asar ɗinka. Kuma kakan iya bin shi da niyyar la'asar, in an gama sannan ka tashi ka yi azahar ɗinka, domin jirawar ba wajibi ba ne ba. A magana mafi rinjaye, jera kubutacciyar sallah da wadda lokacin ta yi matsayinsa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka ya dace, haka ake buƙatar a yi. Don haka kenan fuska ta farko, kai ka bi su da niyya azahar, su suna la'asar kai kana azahar, idan an gama sannan ka tashi sai ka yi la'asar ɗinka. In ko misali mantawa ne kai, kai ba ka yi azahar ba, kana sallar la'asar ko ka bi limami ana sallar la'asar, to abinda za a yi a nan, in an gama sai ka tashi ka yi azahar ɗinka, ba maganar kuma maimaita sake ita la'asar ɗin, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa idan kana cikin wata sallah ka tuna wata, wannan wadda kake ciki ta ɓaci, in bayan ka gama sai ka tashi ka sako waccan azahar ɗin, sannan kuma ka sake la'asar ɗin, haka suka faɗa. Menene hujjar su? Domin sun tafi akan cewa jirawar wajibi ne, amma magana mafi rinjaye, jirawar sunna ne ba wajibi ba ne. Na'am. Kamar me?
Kamar mutum da ya noma haka, kamar yadda ya kai ya samu da shi ya yi ne, kuma sai sai da gonar. To shi wanda aka sai da ya yi girbi a mani, ya halatta hudu zakka ko kuwanta ne.
Wani misali mutum ne ya noma gona, sai da ya kai lokacin abin da ya noma na amfani ya yi, iya abin da za a yi kawai a yanki wannan amfani kenan, a wannan iya abin da ya rage kenan, kawai shi ne a yi kala a yanki wannan amfani, sai ya buƙaci kuɗi sai ya sayar da gonar gaba ɗaya har abincin da yake ciki. Shin wa zai hujja zakka a nan? Wanda ya saya ko kuma shi wanda ya saida? A farko wanda ya sai da wannan gona shi ne zai fitar da zakka, saboda shi ya noma wannan gona har ta kai lokacin da ta yi amfani kenan. Don haka kasancewar iya abin da ya rage kawai a yi girbi a fitar da haƙƙin Allah, tunda abinci ya riga ya nuna, tunda ya nuna zakka ta riga ta zama wajibi kenan, domin Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa'atu haqqahu yawma hasadi, ku bayar da haƙƙin abinda kuka noma a ranar girbi kenan. Don haka a nan kasancewar abin da ya dace sai a tsaya a yi hashashi, wannan amfanin da aka samu ya kai zakka ko bai kai ba? In ya kai zakka, to dole a yanke a fitar da abin da yake haƙƙin Allah. Shi wanda ya saya kaya ne, abinci ne ya saya, ya sayi gona ce da duk abin da yake tattara a cikinta, maganar zakka a kan shi ba ta taso ba, domin ba shi ya noma gonar ba. Na'am.
Ya suke ba ta yi lokacin da tana da
ciki. Lokacin tana me?
To sai da baya ne da a wannan sai bayi da sai da ita kuma da lokacin da tana da ciki. Ba a yi.
Ba a lissafi da shi? Wai misali mutum ne ya saki mace tana da ciki, sai aka faɗa masa aka ce ai saki bai yi ba, ba a sakin mace in tana da ciki. Wai haka ne, shin saki bai yi ba ko ya yi? Babu dalilin da ya hana a saki mace in tana da ciki. Mace in tana da ciki, a duk lokacin da mutum ya yi niyyar sakinta yakan iya sakinta. A lokacin da baya halatta a saki mace, lokacin da mace take cikin jinin al'ada, wannan shine baya halatta mutum ya saki mace a cikin wannan hali in ya sake ta saki ya tabbata kuma dole za a dawo da ita in ta gama jinin al'adar an gane ku ta gama wannan jinin al'ada sannan wannan saki ya tabbata idan yana so sai ya maida ta ya ci gaba da kusantar ta in yana bukatar sakin ta kuma a wannan lokaci shikenan sai ya sallame ta dan haka ita mace in tana da ciki in aka sake ta babu dalilin da ya nuna cewa saki bai saku ba a inda ma wasu malaman suke maganar cewa in aka saki mace bata saku ba shine lokacin da take cikin jinin al'ada domin shari'a ta yi hanin a saki mace in tana cikin jinin al'ada to shine suka ce in mutum ya saki mace tana al'ada wannan saki bai yi ba domin me yasa ya aikata aikin da babu umarnin Allah ko na manzansa akan shi sun kafa hujja da hadisin da yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun to amma a magana mafi rinjaye in mace tana al'ada aka sake ta saki ya saku wannan saki da aka mata ta saku an gane ku kuma dole a tilasa masa ya maida ta ta gama wannan jini a gidan shi in ta tsarkaka kenan in yana so ya kusance ta shikenan ya maida ta in yana so kuma sai ya sallame ta kamar yadda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya saki matar shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jinin al'ada aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sanya mahaifinsa Umar ya ce je kaka ce da shi maza ya maida ta kuma Ibnu Umar da kansa yake cewa wannan saki da na mata tana cikin jinin al'ada an lissafa mun da shi wanda ya gabata tun a darasin mu na bulughul maram an gane ko amma ba mu san wani dalili wanda yace ba a sakin mace in tana da ciki sai dai in a al'ada ne ba sa san a saki mace tana da ciki wai a bari har ta aihu amma a shar'ance babu dalilin da ya hana na
musabaha tana da al'ada kamar yadda sallama take
wannan akwai hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cewa babu musulmi biyu da za su haɗu wato su yi musafaha su haɗa hannu su gaisa su yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya musu ta haɗuwar kai da haɗuwar zukata da su da ƙauna manzon Allah ya ce kafin su rabu sai Allah ya gafarta musu zunubansu a wata riwaya yake cewa zunubansu sai sun ringa saraya daga jikinsu irin yanda in iskar bazara ta buga wato ganyen itace zaka ga suna zuba haka Ubangiji subhanahu wataala zai kankare musu zunubansu dan ba kowa ba kake hada hannu da shi sai wanda yake masoyin ka musulmi kwa junansu masoyin juna ne dan haka musafaha abu ce wanda take sunna na'am wai misali mace ce ce tana da ciki kuma sai take ganin jini yana zo mata to anan kuma muna da tambaya domin galibi in mace tana da ciki ba ta yin jini in ko ta yi jini to wannan alama ce mai nuna cewa wannan ciki ya baci amma ba ya nuna cewa kwata-kwata mai ciki ba ta yin jinin al'ada so da yawa an samu mata suna da ciki kuma suna yin jinin al'ada sai dai ba sa yin jinin al'ada idan sun dau ciki sai bayan kamar wata uku daga bayan wata uku kuma sai kamar misali zuwa kusan bayan wata shida sannan sukan yi al'ada to anan kasancewar in a irin wannan lokaci ne kuma ta kasance mumayyiza ta san jinin al'ada wani kala ne domin shi jinin al'ada jini ne wanda yake launinsa ya karkata zuwa baki-baki sannan kuma yana da wari to in ta gane wannan nau'i ne wanda yake na jinin al'ada kenan dole ne za ta daina sallah an gane ko a cikin waɗannan kwanuka har a kai lokacin da jinin kenan ya tsaya sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada na'am
sallaci
inda su'a'u mas'ala bayan sallar farilla su idan ya sallar ko yana shiga karkashin wa da Allah mu dauka shiga karkashin mai a wannan bai yiwuwa aya ta alqur'ani kawai a yanda mutum ya fahimta ya dauko ta ya dora an gane ku ayoyin alqur'ani suna buƙatar ka karance su ka fahimce su akan tafarkin yanda magabatan ƙurai suka fahimta baka daukan aya ta alqur'ani ka dora ma wani akan wani kuskure da yayi wannan jami'i na addu'a bayan sallah ta farilla wannan matsayin sabidiya ne amma ba za ka dauko wa idza ra'aytan ladina yakhuduna fi ayatina fa'adun da ankum hatta yakhudu wannan fala ta kaudu ma hum hatta yakhudu fi hadithin bihi wa idza ra'aytan ladina yakhuduna fi ayatina fa'arida ankum hatta yakhudu fi hadithin bihi wa imma yunsiyannaka shaytanu fala ta kaudu ba'da dhikra al-qaumiz zalimin wannan aya tana maganar zama a gunda ake izgile da addini ake cin mutuncin muminai ake aibanta Allah da manzansa a matsayin ka na mumini baya halatta ka zauna a wannan gu an gane ku amma wannan wani abu ne wanda suka zo da shi su suna a iyazatan su suna ganin ibada ce alhali ko ba ibada bace dan haka dan an salamce suna addu'a su ta jami'i kai kana ambaton Allah kamar addu'a wanda ta tabbata a sunna ba maganar ka shiga karkashin wannan dan ka ci gaba da zama a nan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 69 wanda aya ta 69 a cikin wannan sura ta 16 suratul nahl cikon bayani ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana dangane da wato kudan zuma wanda shi kudan zuma yana daga cikin halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke masu abin mamaki saboda a cikin kudan zuma tsari ne wanda yake tsari kamar irin na ƴaƴan adam zaka samu akwai masarauta akwai fadawa da duk abubuwa da ka sani suna da tsari da shi a cikin su irin wannan sai ka koma irin cikin littattafan da suke bayani dangane da halittu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da irin al'ajibban da suke tattare da su a nan dai a takaice Allah ya mana bayanin cewa ya yi wahayi zuwa kudan zuma shine ya ce wa auha rabbuka ilan nahli an gane ko ilan nahli Ubangiji ta'ala ya yi wahayi zuwa kudan zuma wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ika na wahayi amma a yare wanda yake na larabci ma'ana shine ilhama ma'ana Allah ya ganar da bawansa wani abu shine Allah ya ganar da kudan zuma kenan abinda yake nihi ya ganar da shi kamar yadda Allah ya yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa alaihi salam an gane ku Ubangiji ta'ala yayi wahayi zuwa gare ta cewa ta shayar da danta in ta ji tsoron wani abu zai samu wannan da dangane da Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya ce ta sassaka ta sanya ta nemi akwati wato ta sanya dan a ciki sannan kuma ta jefa shi a cikin teku Ubangiji ta'ala ya ce mata kuma wala ta khafi wala ta hazani inna radduhu ilayki wa ja'iduhu minal mursalin kada ki ji tsoron komai kuma kada ki samu damuwa lalle mun dawo alƙawarin zamu dawo miki da dan shi an gane ko lafiya kalau Allah ya ce mun dawo alƙawarin da zamu dawo da shi zuwa gare ki kuma mun yi alƙawarin da zamu sanya shi daga cikin manzanni to dan haka wannan ana kiran shi ilhama kenan shine Allah ya ganar da wato bawansa wani abu shine Allah ya ce wa auha rabbuka ilan nahli Ubangijinka ya yi wahayi zuwa kudan zuma ma'ana ya ganar da wannan halitta Ubangiji ta'ala ya ce mata anittakhizi minal jibali buyuta ke kudan zuma Ubangiji ta'ala ya ce kirki dakuna daga cikin duwatsu kaga anan ilhamin da Allah ya ma kudan zuma cewa ya je cikin duwatsu anan zai nemi dakunansa inda zai ringa taro jiki sannan guri na biyu sai ya ce wa minash shajari Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin itace ma ki je kirki dakuna duk inda kika ga rububin itace ki je ki maida wannan wuri shine gidanki wani ma ya arshur haka nan Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin abinda wato mutane suke daukaka miki na gini abu ne sananne al'adar waɗanda suke masu yankan zuma sukan zuwa su yi mata wasu gidaje inda ita zumar in ta gani za ta ringa taro jiki anan ta zubar da wannan danko da yake fita daga jikinta su kuma in lokacin yanka yayi su zo su dau wannan zuma su je su yi amfani da ita to wannan kuma ilhama ce ta Ubangiji subhanahu wataala ba wani wayenka bane ba wata dabarar ka bane in kama zuma gida ta zo ta shiga a'a Allah ne ya ganar da ita cewa in kama ta zo ta taro jiki nan domin ta zubar da abin da yake fita daga jikinta kai ka amfana ka amfanar da jama'a shine sannan Ubangiji ta'ala ya ce mata kuli min kulli samarati ki ci daga cikin dukkan ƴaƴan itace dukkan wasu ƴaƴan itace Ubangiji ta'ala ya ce an hure miki an halitta miki ki je ki ci dan haka duk wani ƴaƴan itace zuma tana ci tana amfani da su kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hure mata shine ya ce kuma kuli min kulli samarati sannan ki ci daga cikin dukkan ƴaƴan itace fasuliki subula rabbiki zulula sannan kuma ki bi hanyoyin ubangijinki zulula wato halin abun hure miki duk hanyar da kika duk inda kika sa gaba to zaki kai zuwa inda kike ne dan haka malamai suka ce ita wato shi kudan zuma hanya ba ta masa kunci Allah ya riga ya hure mata ko dutse ta sayo gaba za ta keta shi ta wuce tunda ubangiji ta'ala shine ya hure mata lafazin zulula anan mansubun ne alal haliki nan minas subul shine yace fasuluki subula rabbiki zulula wato ki shiga hanyoyin ubangijinki halin abun hure miki kenan kowace hanya kika bi zaki iya ketawa ki wuce ubangiji ta'ala sai yace yakhruju min buduni ha sharabun mukhtalifun alwan daga cikin cikin zuma ubangiji ta'ala yace sharabun wani abin sha mukhtalifun alwan wanda launin sa ya cancanza wato yakhruju ubangiji ta'ala yace yana fita daga cikin cikin zuma domin ita zuma ba kala ɗaya bace akwai zuma wanda take farar saka akwai wanda take ja akwai wanda take rawaya rawaya shine kenan ubangiji ta'ala yace yakhruju min buduniha na fita daga cikin cikin gudan zuma sharabun wani abin sha mukhtalifun alwan wanda launin sa ya saba akwai ja akwai fara akwai rawaya rawaya fihi shifa'un linnas ubangiji ta'ala yace game da shan zuma wato akwai samun waraka ga jama'a fihi shifa'un linnas a cikin zuma ubangiji ta'ala yace akwai samun waraka ga jama'a wannan aya tana nuna mana halaccin yin magani sabani ga wasu musamman sufiya da suka tafi akan cewa baya halatta idan rashin lafiya ta kama ka kai magani wannan yana nuna kenan baka amince da alƙadarin Allah da hukuncin sa yin magani halak ne abin da ya tabbatar da halaccin yin magani idan rashin lafiya ta kama mutum nasi na alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya sai ka sanya ta daga cikin layin ayoyi na alqur'ani masu tabbatar da halaccin yin magani hadisai ku sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli da'in dawa'u kowace rashin lafiya tana magani tana da magani yake cewa fa idza usiba dawa bari abi iznillahi au kama kala manzo Allah yake cewa in har an yi dace da magani to marar lafiya zai warke da izinin Allah kowace rashin lafiya manzo Allah yace tana da magani sai dai in ba a dace ba amma ana dacewa da maganin to da izinin Ubangiji subhanahu wataala za a samu waraka shi magani sababi ne gane ko amma ba da lafiya abu ne wanda ke hannun Allah kamar yanda a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta dan haka maganar a ce ga rashin lafiya babu maganinta wannan magana ce abin da ya kamata a fada a ce har yanzu dai ba a gano maganinta ba amma maganar a ce babu maganinta batta da magani wannan kuskure ne an gane ko rashin lafiya daya daya ce ba ta da magani kamar yadda manzon Allah ya fada yace Allah bai taba saukar da rashin lafiya face ya saukar da maganinta wanda ya sani wannan magani ya sani shi, wanda ya jahilce shi ya jahilce shi. Maza Allah ya ce sai dai rashin lafiya daya ita ce ba ta da magani. Sahabbai suka tambaya wacce ce, maza Allah ya ce tsufa. Tsufa shi kadai ne ba shi da magani, in lokacinsa ya yi dole za a dau hakuri. Duk abin da za a yi ba yanda za a yi a dawo cikin zamani wanda yake na kuruciya, kamar yanda wani mawaki yake burin wai kuruciya ta dawo ya bata labarin abin da tsufa ya aikata game da shi, shine yake cewa ala laita shababa yahudu yawman fa ukhdirahu bima fa'ala al-mashib. To a takaice shi magani wannan matsayin shi halaka ne, duk wanda rashin lafiya ta same shi yayi kokari ya nemi magani. Neman magani ka je wajen masanin shi, ko kuma ga waɗanda suke masoyanka wanda kake tsammanin zaka iya samu maganin ta hanyar su, sai ka sanar da su ba ni da lafiya. Wannan ba a kiran shi kai kukan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wurin bayi a lokacin da ya jarrabe ka da wani bala'i. Iya abinda zaka yi ka nemi magani tukuru, kuma wannan magani sai ka dauke shi a matsayin sababi ne. Wa yake ba da lafiya? Shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ka kaskanta kai ka roki Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya baka lafiya. Amma in mutum dogaran shi ya kai dogaro da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, to wannan ya halatta mutum in rashin lafiya ta kama shi ya daina shan magani kwata-kwata. Kar ka sha magani, kuma kar ka nemi cewa wani ya maka addu'a ka warke. In shi a ganin damar shi ya maka addu'ar, to wannan dan kan shi. In ka fita daga cikin hayyacinka suka kama ka suka dura maka magani, wannan tasu targe kai dai ba kai ba ka dauka ka sha. To duk wanda imanin shi ya kai zai iya dogaro ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya daina shan magani, ya daina neman cewa ayi masa addu'a in ba shi da lafiya. To wannan zai shiga karkashin mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su ba, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an bujuro min da al'ummu, sai na ga wani annabi ya zo ya wuce da wata ƴan jama'a, wani ya wuce tare da shi mutum biyu, wani annabi ya wuce babu kowa tare da shi. Maza Allah yace sai aka bujuro min da wata jama'a mai yawa, sai na yi zaton cewa al'umma ta ce, sai aka ce da ni a'a, wannan Musa ne da jama'arsa. Zuwa jimawa aka ce masa kalli nan, maza Allah ya daga ya kalla sai ya ga jama'a mai yawa. Aka ce masa koma dibin nan, maza Allah ya daga ido ya kalla ya ga jama'a mai tarin yawa, sai aka ce masa wannan al'ummar ka ce tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da hisabi ba, kuma ba tare da an azabtar da su. Allah ya sanya mu a cikinsu. Maza Allah sai ya tashi ya shiga cikin gida. Sahabbai sai suka kurmu a cikin duniya ta tunani domin kokarin gano waɗannan 70,000 kin menene sifarsu. Wasu suka ce takan yiwu waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci ba su taɓa haɗa bautar Allah da wani. Wasu suka ce a takan iya yiwuwa waɗanda suka karɓi musulunci ne da gumugumunsa. Wasu suka ce takan iya yiwuwa wasu jama'a ne waɗanda za su zo nan gaba. Suka dai iya hashashensu kowa bakin gwalgwalin tunaninsa. Maza Allah da ya fito sai yake cewa menene naji kuna kutsawa a cikin zance. Suka ce ya Rasulullahi waɗannan 70,000 kin ne muke famar mu gano su wane ne. Maza Allah sai yace humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatabayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu. Maza Allah yace su ne waɗanda ba sa neman ayi musu addu'a in ba su da lafiya, kuma ba sa shan magani. An gane ku? Sai ya ce wala yaktawuna, kuma ba sa yin sakiya, ko ka ce ba sa yin lalas. Shine in kurji ya ki warkewa, ƙarshen magani shine a je a sanya ƙarfi cikin wuta a dora a kansa, da izinin Allah za a samu waraka. Shine ake kiran shi sakiya, ko kuma a kiraye shi alkai. Sannan sai ya ce wala yatabayyaruna, kuma ba sa canji. Ba sa cewa watan safar ya kama, ai ba a fara kasuwa, ba a bulaguro a cikinsa, ba a aure. Ko kuma wata laraba ta ƙarshen wannan wata shine suke kiranta laraba, na wadda ba a wanka ba a wanki, da cewa mujiya ta yi kuka a unguwa ba wannan sai an yi mutuwa, ko kuma cewa tunda na fito wato ce ko maganar cewa cinikin farko ba a yin shi da bashi, in aka fara da bashi yake karewa, ko kuma na fito tun da sahe na haɗu da ni ido ɗaya don haka yau babu sa'a, ko kuma tauraruwa mai wutsiya ta kama bana, akwai bala'i, akwai yunwa, akwai menene, ko kuma na auri mace mai farar ƙafa tun da na aure ta dukiyata take jiya da baya, ko kuma gidan nan da muka koma banda rashin lafiya da cututtuka babu abin da muke, to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke sun ci karo da tauhidi. Manzon Allah ya ce ba sa canji, sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. To wannan hadisi yana tabbatar da cewa in rashin lafiya ta same ka, in dai imaninka ya kai imani na dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to kakan iya kin shan magani, kuma kada ka nemi a yi maka addu'a domin ka shiga ƙarƙashin waɗannan 70,000. Amma in ka san ba za ka iya jimrewa ba tun a farko, in rashin lafiya ta kama ka kafin ta yi nisa, ka yi ƙoƙari ka nemi magani. Yin magani halaka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Don haka kuma zuma, kamar yadda bayani ya gabata, tana ɗaya daga cikin abubuwa uku wanda ake samun waraka da izinin Allah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waraka ana samun ta cikin abubuwa guda uku, amma ba dan ya takaita ba a cikin uku. Wannan salo ne na karantarwa, manzon Allah ya jimurce mana waɗannan abubuwa uku. Farko manzon Allah ya ce shan zuma, na biyu shine yin kaho, na uku manzon Allah ya ce shine lallas, ma'ana a sanya karfi a cikin wuta a sakiya. Tare da cewa abubuwa waɗanda Allah ya sanya albarka a cikin su wanda akan iya neman waraka, irin su alhabbatu sauda, wanda manzon Allah ya ce alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in. Manzon Allah ya ce ita wannan bakar kwaya waraka ce game da dukkan rashin lafiya, sai rashin lafiya ɗaya-ɗaya ita ce mutuwa. Haka irin su zaitun, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ambata cewa ice ne wanda yake ma'abucin albarka, wato da sauransu. Sai ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaru, lalle a cikin wannan ilhama da Allah ya makudan zuma, wato akwai dalili mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudurarsa akan kowa da komai. Liqaumin yatafakkaru, wato ga mutanen da suke tunani su gane girman Ubangijin su subhanahu wa ta'ala. Yau za mu tashi kenan aya ta 70 daidai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبنجي تعالى كيف لا والله خلقكم ثم يتوفاكم. Ubangiji ta'ala shi ya halice ku, ma'ana ya samar da ku daga babu. A can da babu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimarsa ya halice mu, ya samar da mu. Thumma yatawaffakum, sannan kuma shi ke karɓar rayukanku idan ajalinku ya kai. Kaga anan Allah yana tabbatar mana cewa halittar halittu da karɓar rayukan halittunsa wannan duka aiki ne nashi, wanda bai tarayya da kowa a ciki. Shine yake cewa Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Ubangijin da ya halice ku, sannan kuma ya azurta ku, summa yumitukum, sannan kuma in lokacin ku ya kai shine yake karbar rayukan, sannan kuma summa yuhyikum, shine wanda ke rayar da ku a gobar kiyama domin ya saka wuta muku da irin abin da kuka aikata. Ubangiji ta'ala sai yake tambaya, hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay, shin wai daga cikin abokanin tarayyar ku, ma'ana wanda kuka rike su a matsayin alloli kuna bauta musu, akwai wanda ke aikata ɗaya daga cikin wannan? Akwai wanda ke halittar halittu ko kashewa ko rayawa ko azurtawa ko talautawa? Sai ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, don haka a nan ya ce wallahu khalaqakum, ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, thumma yatawaffakum, sannan kuma shi yake karɓar rayukanku. Karɓar rayuka da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa kala biyu ne, an gane ku? Akwai ƙarami, akwai babba, kamar yadda a Hausa muke cewa bacci kanan mutuwa, to shi ma bacci mutuwa ne wadda take ta musamman, kamar yadda yake cewa wa huwa allazi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, ubangiji ta'ala shine yake karɓar rayukanku a cikin dare. In kun yi bacci, waɗannan rayuka naku suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda Allah ya so ya ci gaba da rayuwa, sai Allah ya dawo masa da ran in lokacin falkawarsa ta yi. Wanda ku Allah yake buƙatar ya karɓe shi daga an zare ran shi kenan, sai a ce daga bacci ai wani shi kenan. Kamar yadda ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yunsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. To shine ya ce wallahu khalaqakum, ubangiji ta'ala shi ya halicce ku, ya samar da ku a babu ku, thumma yatawaffakum, sannan kuma shi yake karɓar rayukanku in ajalin ku ya kai. Kaga a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wanda kaga ya mutu to lokacin sa ne yayi, Allah ne kuma ya karɓi rayuwarsa. Wannan kuma na nuna mana a haƙiƙanin al'amari ubangiji ta'ala shi yake karɓar rayukan bayi, shi wannan mala'ika na mutuwa wakili ne kawai na ubangiji subhanahu wata'ala. Allah ya sanya shi sababi ne na karɓar rayukan bayi, amma Allah shi yake karɓar rayuka. An gane ko? Kamar yadda ya ce can qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, ce da su mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta game da ku shi yake karɓar rayukan ku in lokacin mutuwa ya, amma a haƙiƙa Allah shi yake zari ran bawa. Sai ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri, daga cikin ku akwai wanda wato ake maida shi izuwa wato shine koma bayan rayuwa, ma'ana koma bayan rayuwa shine kenan kaskanci, ma'ana lokacin da mutum ya kai lokacin tsufa kenan. Anan farko da yace thumma yatawaffakum, shi yake karɓar rayukanku kenan a kowane lokaci, sawa'an kuna yara kankana ko kuna matasa ko kuna dattawa, ubangiji ta'ala shi yake karɓar rayukanku. Sai yace wa minkum, daga cikin ku man yuraddu, akwai wanda ake maida shi ila arzalil umuri, wato izuwa koma bayan rayuwa shine tsufa. Wasu malamai suka ce shine shekara 90 kenan, gumiya 9, wasu malamai suka ce 80, wasu suka ce 75, duka dai waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da cin karo da juna. An gane ku? Tsufa dai ai yana farawa ne domin shi ɗan adam idan ya kai shekara 40 shine cikar karfinsa, daga nan baya ne zai rinne, daga yarinta har zuwa shekara 40 wannan mutum gaba ne yake, amma daga 40 kuma baya ne mutum yake. To shine abinda ake kira da arzalul umur, wato shine tsufa kenan, lokacin da mutum zai kai wani yanayi wanda yanayin nan zai nuna cewa tamkar ya koma baya, ya koma tamkar lokacin da yake yaro. Shine anan yace likai la ya alama ba da ilmi shay'a, dan kada ya sanu wani abu bayan da ya san shi. Kenan mutum yana yaro bai san komai ba, aka kai lokacin da ya shiga hankalinsa ya sanu wasu abubuwa, to daga ya kai lokacin tsufa sannan sai ya koma da baya, kenan duk wasu abubuwa baya fahimtar su bayan da ya san su, kenan ya koma irin yanayin shi na zamanin wato yarinta. Shine anan yace kenan likai la ya alama ba da ilmin shay'a, dan kada ya sanu wani abu wato bayan da ya san shi. To irin wannan komawa baya ta rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin addu'o'insa yana neman tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala game da komawa kaskanci wanda yake na rayuwa, ma'ana mutun ya kai tsuwa ya shirince bai san komai ba, yana tasarrufi irin na kankanan yara, duk abin da yake irin abubuwa ne na yara wanda kwata kwata ba su san ba abin da suke, yanda ka san kamar yaro karami, to haka idan mutun tsuwa ya tsuwa haka zai kasance. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa wanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin na cikin Sahihul Bukhari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin addu'arsa, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli wal kasadi wa ardhani bi umri wa adhabi al-qabri wa fitnati ad-dajjal wa fitnati al-mahya wal mamat. Yana cewa ya Allah ina neman tsari da kai wato game da ruwa, ma'ana ka sanya shamaki da kariya tsakanina da ruwa. Sai ya ce wal kasli wato da kiyuya, me ake cewa kasala da kiyuya, kana da halin yin abu ka tabbata abin nan akwai amfani a cikin sa amma kiyuya sai ta hana ka kai, wannan shi ma kaskanci ne da komawa da baya, shi mumini ba a san shi ba da kiyuya. Abinda ake bukata ko da ranka tana raya maka hutu, to ka jimre ka tashi ka aikata abinda zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira. Da haka kenan manzon Allah yake neman tsari da kiyuya, shine yace wal kasli, sai yace wa ardhalil umri wato da komawa baya ta rayuwa, ma'ana shine kenan shirinta mutun ya shirince. Sai yace wa azabil qabr, ina neman tsari da kai ya Ubangiji na game da azaba ta kabari da fitina ta masihud dajjal da fitina ta halin rayuwa da ta mutuwa, shine matsalolin da mutun yake haduwa da su. To dan haka kenan anan mumini dole ne ya nemi tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da kaiwa wannan yanayi, domin in ka kai wannan yanayi ka zama kaya akan jama'a. Kuma aljaza'u min jinsil amal, duk mutumin da ya sarrafa kuruciyarsa akan ayyuka na bin Allah, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai masa kyakkyawan sakamako a lokacin da tijantaka idan ta cin masa. Irin wannan yanayi na shirince wato mumini baya kai wannan, duk wanda ya lazinci ibada to insha Allah irin wannan hali ba zai kai shi ba, kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a shine anan yace wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri, daga cikin ku akwai wanda ake maida shi zuwa koma bayan rayuwa, shine tsufa da shirincewa kenan, li kai la ya alama ba da ilimin shay'a, dan kada ya sanu wani abu bayan da ya san shi kenan, abubuwan da da bayan ka shiga hankalinka ka san su, in ka kai tsufa kwata-kwata sai ka manta da su baka san su ba. Sai yace inna Allaha alimun qadir, Ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa, sannan kuma mai iko ne akan kowa da komai, babu abin da yake gagararsa. Sai yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, Ubangiji ta'ala shine ya fifita junanku akan juna a wajen arziki, yayi wasu mawadata wasu koyi su talakawa, wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa, inda Allah zai kaddara kowa ya zamanto mai arziki, to bayan da za a yi rayuwa ta ƴaƴan adam ta tabbata ta gudana kamar yanda ake bukata a ban kasa, idan aka ce kowa yana da arziki to wa zai tashi ya ma wani aiki, ba wanda zai ma wani aiki, kuma duk wasu abubuwa waɗanda suke na maslaha ta jama'a bayan da za a yi su tabbata, amma da Allah ya tsara rayuwa ta bayi sai yayi wasu masu arziki masu wadata wasu kuma yayi su talakawa saboda hikimomi waɗanda suke nashi, su waɗanda Allah ya danka arziki a hannun su ba dan Allah ya fi son su bane ya fi kaunar su akan waɗanda bai ba su ba, a wannan wata jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma matsayin wakilai suke nashi, ya sanya wannan dukiya a hannunsu domin su saka ta a inda yake bukatar a saka ta. Su waɗannan talakawa da Allah ya yi su a matsayin talakawa wata jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ba dan Allah yana kin su yana kyamar su, a'a abin da yake bukata su dauka kudi su jimri akan wannan talauci domin matsayin su ya daukaka a wajen shi a gobe kiyama. Kenan dan haka kai da Allah ya wadatar da kai kada ka ga cewa kafi sauran jama'a, a wannan jarrabawa ce ta Ubangiji, domin ita kanta wadata jarrabawa ce, shi ma talauci jarrabawa ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'u, shine ubangiji ta'ala yake cewa walau basadallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, da a ce Allah zai shimfida ma bayinsa arziki a ban kasa kowa a wadatar da shi. Ubangiji ta'ala yace labagaw fil ardi, da sun yi zalunci a ban kasa an ketare iyaka, sai yace walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha, sanade ubangiji ta'ala yana saukar da arziki wato da gwalgwado iya yanda yake maslaha ta bayinsa. Kamar yanda yake cikin wani hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin yana nuna cewa idan Allah ya hana bawansa arziki, an gane ko wannan wata jarrabawa ce kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Sai misali yace kamar yanda mara lafiya akan hana masa shan wasu abubuwa a ce masa kar ya ci kaza, kar ya sha kaza. Me yasa ake hana mara lafiya a ce kada ya ci abinci kala kaza, kada ya sha abinci kaza kaza? Ma'ana dan ya zauna da lafiya, ya samu koshin lafiya a jikinsa. Kaddara cewa inda ya sha wannan abin da likita ya hana shi ya sha, ko kuma ya ci abin da aka hana shi ya ci, me zai iya biyo baya? Zai kama tafarki wanda yake na halaka, wannan abin da aka hana shi ya ci, idan ya ci yana iya halakar da shi. To haka Allah idan ya hana bawa arziki, Allah yana son ya kiyaye imaninsa ne, inda za a wadatar da shi zai iya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. An gane ku? Don haka duk wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya fifita junanmu akan juna a wajen arziki. Kai kafi wane, wane kwa ya fika? Haka ne. Shine sai yace famal ladina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Ubangiji ta'ala yace famal ladina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum, su wadanda aka fifita su, aka azurta su, aka wadatar da su, Ubangiji ta'ala yace basu zaman tuba bi radi rizqihim, masu mayar da arzikin su ala ma malakat aymanuhum, ga abinda damar su ta mallaka na bayi, fa hum fihi sawa, a ce su zamanto daya a cikin abinda suka mallaka na arziki. Ma'ana ba yanda za a yi shi wanda aka wadatar da shi, aka azurtar da shi, a ce da duk abinda ya mallaka na dukiya, da ƴaƴansa, da matar shi, da komai da komai da ya mallaka, a ce da shi da bawon shi su zamanto daya, su yi tarayya a cikin wannan arziki, ai ba zai yarda ba. Kamar misali mutum ne yana da bawa, kuma wannan mutumin da yake da bawa yana da arziki, a ce yau an wayi gari an ce da shi da bawan shi ɗaya suke a cikin wannan arziki, yanda zai yi abin da ya ga dama a cikin dukiyar tashi, bawan shi ma zai iya zawa ya ɗauka ya komai, kaga ai ba zai yarda ba. Ko kuma misali nan kusa, kai ne mai gida, kana da yara waɗanda suke karkashinka, misali ba ƴaƴanka bane, ma'aikata ne naka, wanda kake raba musu dukiya, a je a yi kasuwa a samu riba, a wayi gari a ce to wannan duk abin da ka mallaka na dukiya da kai da yaranka gaba ɗaya duk ɗaya kuke a cikin arzikin naku ne, za a raba tsakaninku, wane ne zai iya yarda ana? A cikin mutum ɗari sai an yi sa'a, in ma za a samu a samu mutum ɗaya, shi ma ku sai ya ringa gunguni, sai an tilasa shi akan haka. To balantana bawanka wanda ka zuba kuɗi ka je kasuwa ka so shi, ko kuma wanda aka same shi a ganima ta yaki, wanda bauta nau'i ne wanda yake na kaskanci, a ce da kai da bawanka a cikin abin da ka mallaka na dukiya, da matarka da ƴaƴanka, a ce duk ɗaya ne, yanda kake da ƴanci a cikin dukiyarka, shi ma yana da ƴancin ya yi duk abin da ya so. Shine Ubangiji ta'ala ya ce famal ladina fuddilu, waɗanda aka fifita su a cikin arziki, Ubangiji ta'ala ya ce basu zamanto ba bi radi rizqihim, masu mayar da arzikinsu ala ma malakat aymanuhum, ga abinda damarsu ta mallaka na bayi, fa hum fihi sawa, da su da bayinsu zamanto daidai a cikin arzikin, Ubangiji ta'ala ya ce ba za su yarda ba. Sai ya ce to afa bi ni'matillahi yajhadu, yanzu da ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato mutane za su ringa musu ni'imar da Allah ya jaddada musu. Wannan misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanya mana, yanda kai ba za ka yadda ba akan cewa duk abin da ka mallaka na arziki, a ce kai da bawanka kun zamanto daya a cikin wannan arzikin, to kuma yaya ubangijin da ya halicci kowa da komai wanda ya azurta ku yake ba ku ci yake ba ku sha ku dauko wasu daga cikin bayinsa ku ce daidai da ubangiji suke yanda Allah ya cancanta bauta masa su ma waɗannan bayi na shi kurin ga bauta musu kaga wannan misali ne Allah yake bugawa tsakanin waɗanda suka dauki wasu bayi na Allah suke bauta musu kaga wannan misali ne Allah ya sanya kamar a ce misali mutum ya yarda ne da shi da bawan shi su zamanto daidai a cikin arzikin sa kaga ba wanda zai yarda da haka to yaya ubangiji subhanahu wataala mahaliccin kowa da komai zaka dauko wani bawa kaskantacce daga cikin bayin sa wanda baya iya mallaka ma kansa komai janyo amfani ko ije cuta ka daidaita shi da Allah ka ringa sarrafa masa wani abu wanda yake na ibada kenan yanda kai ba za ka yarda kai da bawan ka ku zamanto daidai a cikin abin da ka mallaka na arziki to haka bai dace ba Allah ka sanya masa abokin tarayya a cikin abin da yake haƙƙin shi na ibada shine yace afa bi ni'matillahi yajhadu shin yanzu da ni'imar ubangiji subhanahu wataala suke musu shine suke hada bautar shi da wani sai yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja ubangiji ta'ala shine ya sanya muku ko kuma mu ce ya halitta muku mata min anfusikum wato daga karan kanku ma'ana daga cikin jinsin kenan in ma ya zamanto anan min anfusikum kenan min anan kenan bayan tana wannan bayaniya ce lil jins kenan daga cikin jinsin ku ko ƴaƴan adam Allah ya halitta muku mata yanda kake dan adam ita ma wannan mace Allah sai ya halicce ta wato daga cikin ƴaƴan adam ko kuma ya zamanto wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja ubangiji ta'ala shine ya halitta muku mata min anfusikum wato daga kawunan ku kenan da halittar Hawwa da yayi daga hakarkarin Annabi Adam alaihi salam tunda ita Hawwa Allah ya halicce ta ne daga kashin hakarkari wanda yake na Adam alaihi salam ita kalima ta ja'ala in tayi ta'addi ila maf'ulin wahid takunu bi ma'ana khalaqa anan ku maf'ulun wahid ne kenan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja amma in tayi ta'addi ila maf'ulain kenan tana zamantowa bi ma'ana sayyara kamar yanda yake waja'alna al-laila libasa an gane ko al-laila anan shine al-maf'ul al-awwal al-maf'ul al-thani shine libasan kenan wannan daidai yake da alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda sai yace waja'ala adh-dhulumati wan nura ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nura shine yace wallahu ja'ala lakum kenan ja'ala anan bi ma'ana khalaqa Allah shine ya halitta muku aswajan wato matiki min anfusikum daga kawunan ku kenan in ma kace daga jinsin ku kamar yanda yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum sai yace wa ja'ala lakum min azwajikum banina daga wannan mata da Allah ya halitta muku wato Allah ya sanya muku ya halitta muku kuma ƴaƴa maza wa hafadatan wato da waɗanda suke kenan masu yi muku hidima lafazin hafada jami'i ne na hafid in aka ce hafid wato shine mai maka hidima mai maka aikace aikace shine wasu malamai suka ce anan wa hafadatan ana nihi sune kenan wato sirkai idan aka mi ake nihi da hafada anan sune kenan mazan ƴaƴan ku mata saboda mazan ƴaƴan ku mata waɗannan masu yi muku hidima ne mijin diyarka kenan wannan matsayin kamar khadimi ne naka wasu malamai suka ce hafada anan abinda ake nihi ƴaƴan ku wanda kuka haifa da jikoki domin su ma masu muku hidima ne haka nan wasu malamai suka ce matan ku ake ne wasu suka ce abinda kuka mallaka na bayi duka maganganun nan babu cin karo da juna kamar yanda Ibnu Jarir al-Tabari Allah ya ji kansa iya abinda yi wannan aya yace za ta iya daukan kowace ma'ana kenan anan babu maganar a fuskantar da ita a ce abu kaza ake nihi banda kaza kenan Allah shi ya halitta mana mata daga cikin kawunan mu ma'ana daga cikin jinsin mu sannan kuma wato daga wannan mata da Allah ya halitta Allah sai ya halitta mana ƴaƴa maza an gane ko wanda shi da namiji lokacin da yake ya warware kenan wannan zai zame maka kadimi duk wani aikace aikace tare da shi za ku riga yi sai yace wa hafadatan kuma da waɗanda suke kenan masu yi muku hidima kenan anan da mace da ƴaƴa da abinda kuka mallaka na bayi da sauransu sune sirkai. Domin shi lafazin hafada jam'i ne kenan na hafid, amma in aka ce hafid wato shine jika, shi kuma jam'unsa shine ahfad kenan. Dan haka wasu malamai suke fassarawa hafada tan sai su ce da jikoki, domin ta hanyar da ake samun jikoki, kamar yanda daga cikin magabata malaman tafsiri sun fassarawa hafada tan da jikoki kenan. Warazaqakum min at-tayyibati, Ubangiji ta'ala ya azurta ku daga cikin dadadan abubuwa, ma'ana ita ce dukiya ta halak. Wannan duka Allah yana jaddada mana, yana mana bayani dangane da ni'imomin da ya jaddada ma bayinsa. Sai ya ce afa bil batili yu'minuna, yanzu wato shin yanzu da ƙarya su ne gumaka mutane za su ringa imani? Wa bi ni'matillahi yakfurun, game da ni'imar Allah kuma za su ringa butulcewa shine tauhidi da musuluncin da Allah ya turo manzanninsa da shi? Ko kuma afa bil batili, shin yanzu da shaytani yu'minuna, jama'a za su ringa imani? Domin duk wanda ya bauta ma wani Allah ba kowa bane ya kawata masa wannan bauta face shaytani. Idan ka bauta ma wani Allah to ba kowa ka bauta ma ba, shaytani ka bauta ma, domin shi ya kawata maka bauta ma wani Allah subhanahu wataala. Shine Allah yake cewa alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan. An gane ku? To shine anan yace afa bil batili, Ubangiji ta'ala yace shin yanzu wato da shaytani ko kuma kace da gumaka yu'minuna, jama'a za su ringa imani, su ringa bauta musu? Wa bi ni'matillahi yakfurun, yanzu game da ni'imar Allah za su ringa butulcewa suna kafirce masa tauhidi? Sai ya ce wa ya abuduna min dunillahi. Kaga anan kenan abinda muke so mu gane, wannan ni'ima kadai da Allah ya nuna mana cewa shi ya halitta mana mata daga cikin kawunanmu da halittar da ya ma Hawwa daga annabi Adam, sannan Allah ya hure mana wato sune ƴaƴa da waɗanda suke masu yi mana hidima, sannan Allah ya azurta mu game da dadadan abubuwa. Wannan ni'ima da Allah ya zana mana dalili ne wanda ke nuna mana cancantar shi a cikin ibada, ma'ana shi kadai ya cancanta mu kadai ta shi a cikin ibada, bai dace ba kenan a sanya masa kishiya. Dan haka anan sai ya ce afa bil batili yu'minuna, shin yanzu da ƙarya gumakan mutane za su ringa imani bayan wannan ni'imomi da Allah ya jaddada musu? Sai ya ce wa bi ni'matillahi yakfuru, yanzu game da ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala za su ringa butulcewa? Duk wanda ya tabbata Allah ya jaddada masa wannan ni'imomi, to ya zama wajibi akan shi kadai ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada, kada ya sanya masa abokin tarayya. Sai ya ce wa ya abuduna min dunillahi, mushrikai suna bauta ma wasu min dunillahi kuma bayan Allah, ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an, wato suna bauta ma wani kuma bayan Ubangiji subhanahu wataala, ma la yamliku lahum rizqan, abinda baya iya mallaka musu arziki, minas samawati daga sama, ma'ana abinda bai isa bai saukan musu da ruwa daga cikin girgije. Sai ya ce wal ardi, kuma abinda bai isa ba ya fitan musu da tsirrai daga cikin ƙasa, domin abinda yake fita daga cikin ƙasa na tsuru wannan arziki ne, ruwan da yake sauka daga cikin girgije wannan arziki ne. Shine anan Allah ya ce wa ya abuduna, mushrikai suna bauta ma min dunillahi wani Allah, ma la yamliku lahum rizqan, abinda baya iya mallaka musu arziki, minas samawati daga sama, ma'ana abinda bai isa bai saukan musu da ruwa idan Allah ya tsaye da ruwansa. Kamar yanda ya ce a fara'aytumul ma allazi tashrabuna a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, wa kuma wa anzalna minas sama'i ma'an bi kadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Saukar da ruwa daga cikin girgije abu ne wanda Ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake da mallakar haka, idan ya tsaye da ruwa ba wanda ya isa ya saukar da shi. Idan ku ana so ya sauka dole a koma a kaskanta kai a koma zuwa gare shi a tuba. Sannan sai ya ce wal ardi, abinda kuma bai isa bai mallaka muku arziki daga cikin ƙasa, ma'ana abinda bai isa bai fitar da tsirrai. Dan haka yace afara aitum ma taharisu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ku bani labari game da abinda kuke rami a cikin ƙasa kuna binnewa na kwaya, ma'ana shuka da kuke. Allah ya ce a antum tazra'unahu, shin ku ne kuke tsirar da duk abin da kuka shuka amna hanu zari'una ko kuma mu ne muke fitar da wannan tsiro to shine sai ya ce shay'an daidai da wani abu basu isa ba su mallaka ma kenan mai bauta musu wala yastadi'una ubangiji ta'ala yace kuma wala yastadi'una sun yi kadan su aikata haka wala yastadi'una ba sa iya saukar da ruwa daga cikin girgije kuma ba sa iya fito da tsirrai daga cikin kasa wannan ubangiji subhanahu wata'ala na nuna mana tsabar wauta da jahilci ta wanda ya riki wani Allah a matsayin abun bauta yake bauta masa ita ibada da ake yin ta ana yin ta ne domin ka samu amfani a nan rayuwarka ta duniya kuma ka samu amfani a gobar kiyama duk ibadar da muke bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala muna wannan ibada ne domin amfanin kanmu wannan ibada ita za ta sanya mu ji dadi a rayuwarmu ta duniya kuma ita za ta sanya mu dace da gidan aljanna a gobar kiyama to yaya mutum zai bata lokaci ya bauta ma abinda bai isa ba ya mallaka masa janyo wani amfani ko ije cuta ko yaye ta nan kenan Allah yana nuna mana gajiyawar duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah bai isa ba ya janyo amfani ga wanda yake bauta masa kuma in wata rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ya samu shi wanda yake bauta masa shi wannan wanda ake bauta ma bai isa ba ya ije masa ko ya yaye masa kenan duk wasu abubuwa da ake bauta musu koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala kasassu ne gajiyayyu ne game da sadar da amfani ga wanda yake bauta musu ko ije cuta ko yayi ta ga wanda yake bauta musu sai yace fala tadribu lillahi al-amsala kar ku buga ma ubangijin ku misallai ma'ana da bayinsa ku ringa kamanta shi da bayinsa kenan in kun yi haka kun tauye haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala kun kaskanta shi kun aibanta shi dan baya halatta ka kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da bayinsa shine yace fala tadribu lillahi al-amsala kar ku sanya ma ubangijin ku misallai ku kamanta shi da halittunsa shine ku sanya masa abokin tarayya domin ubangiji ta'ala shi kadai yake ba shi da tamka babu wani wanda yake daidai da ubangiji subhanahu wata'ala sai yace inna allaha ya'lamu ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da kuke ciki wa antum la ta'lamuna amma ku ba ku sani ba duk halin da bawa yake ciki ubangiji subhanahu wata'ala yana sane da shi wa antum la ta'lamu ubangiji ta'ala yace ku ko ba ku sani ba kenan wannan misali ne ubangiji subhanahu wata'ala yake sanyawa tsakanin kafirai da mu'minai daraba Allahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun wa daraba Allahu mathalan rajulayn ahaduhuma abkamu la yaqdiru 'ala shay'in wa huwa kallun 'ala mawlah أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وبنجي تعالى كتشوا ضرب الله مثلا وبنجي تعالى يبقى مثالي wani misali ne shine yace abdan mamlukan Allah ya sanya misalin wato bawa wanda yake abun mallaka bawa ne wanda yake sak wanda mallaka ne a hannun wani sai yace la yaqdiru ala shay'in bawan da bashi da iko akan komai an gane ko komai baya iya tafi kama mai gidansa sai yace wa man razaqnahu minna rizqan hasana da wanda muka azurta shi daga wajen mu arziki wanda yake kikkiawa fa huwa yunfiku minhu sirran wa jahara shi wannan wanda muka azurta shi da arziki kikkiawa yana ciyar da arzikin sa sirran wa jahara a buye da bayyane ba da riba rana duk abin da ya mallaka na arziki yana kokarin ciyar da wannan arziki a inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni to da shi da wancan bawa wanda ba ya da iko akan komai wanda mallakar shi ake daidai da dala ta shi ba shi da mallakar ta Ubangiji ta'ala ya ce hal yastawu ya ce wai shin za su yi daidai shi wannan wanda Allah ya azurta shi yake ciyar da dukiyar shi boye da bayyane zai yi daidai da bawan da ba shi da daidai da kwabo baya ciyar da komai ai ba yanda za a yi su yi daidai to wannan misali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sanya mana tsakanin bawa mumini mai biyayya ga Ubangijinsa da wanda yake kuma bai saba ma Ubangijinsa shin da bawan da yake biyayya ga Ubangijinsa da wanda yake saba masa sun yi daidai ba daidai bane shine Allah yace hal yastawu yace shin za su iya daidaita su zaman to daya amsa dai ita ce la to tunda kun fahimci cewa bayan da za a yi su daidaita Ubangiji ta'ala sai yace alhamdulillah yace dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala me yasa domin duk wata ni'ima da take tare da bayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya jaddada musu kenan in sun gane Ubangijin da ya jaddada musu wannan ni'ima bai dace ba a ce an saba masa sai yace bal aktharuhum la ya'lamu bari dai mafi yawansu wato ba sa sanin inda aka sa gaba shine na kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta a bauta masa kada a sanya masa abokin tarayya kenan anan abinda muke so mu gane shi dai bawa in dai aka ce bawa ne to da shi da duk abin da ya mallaka na mai gidansa ne yanzu yau in kana da bawa idan ya nemo kuɗi in ya kai miliyar 1000 wannan bawa ho bai da mallakar daidai da dala a cikin wannan kuɗi gaba ɗayan wannan abin da ya samu naka ne kai mai gidan shi dala ɗaya bai halatta bai dauka yayi wani abu da ita kuma yau in kaga dama wannan dukiya gaba ɗaya da ya mallaka zaka iya amshe ta kai mai gida kuma ka ci halal kuma ka kai shi kasuwa irin yanda ake kai dabba kasuwa ka je ka sayar da shi kaga kenan tunda shi bawa ba ya da iko akan komai duk abin da ya nema bai isa bai dauka ya ciyar da wannan dukiya to zai yi daidai da wanda matsayin shaitani Allah ya azurta shi da dukiya wadda take kikkiawa kuma ya zamanto yana ciyar da wannan dukiya a boye da bayyane domin neman yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ai yanda wannan da wanda ya mallaki dukiya da wannan bawa wanda bai mallaki komai ba yanda ba za su daidaita ba to haka bawa wanda yake mai biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai yi daidai da wanda yake mai saba masa to shine sai ma kansa yabo yace alhamdulillah yabo ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace bal aktharuhum la ya'lamun bari dai mafi yawansu wato ba sa sanin inda aka sa gaba ma'ana na kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta aka daita shi a cikin ibada sai yace wa daraballahu masalan rajulaini Ubangiji ta'ala ya buga misalin mazaje guda biyu ahaduhuma abkam ɗaya daga cikinsu wato bebe ne idan aka ce bebe shine wanda in yayi magana ba a fahimtar me ya faɗa kuma shi in an faɗa masa kuma hallo bai ya ganewa in kai kai magana shi bai san ba me ka faɗa kuma shi in ya faɗa kuma ba a ganewa shine yace Allah ya buga misalin mazaje guda biyu ahaduhuma abkam ɗaya daga cikinsu bebe ne la ya kadiru ala shay'in ba shi da iko akan komai ma'ana baya iya tabuka komai sai ya ce wa huwa kallun ala maulahu kuma matsayinsa nauyi ne akan kenan masu shi ma'ana makusantan shi ya zama nauyi komai sai an masa aina ma yuwajjihu duk inda wato mai gidan shi kenan ya fuskantar da shi aka tura shi ya je wani aiki la ya ati bi khair wato baya zawa da alkhairi domin baya fahimtar abin da ake faɗa masa kuma shi ba a fahimtar abin da yake faɗa sai Allah ya ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli shin wannan namijin wanda bibi ne wanda baya zawa da alkhairi zai yi daidai da wanda ke umarni da adalci shine tauhidi wa huwa ala siratin mustaqim wanda kuma alhali yana kan tafarki wanda yake madaidaici nan Allah yana buga misali ne tsakanin shi wato da duk wasu waɗanda aka rike koma bayan Allah ake bauta musu kaga dai yanzu a takeici gunki da ake bauta masa shin gunki yana ji baya ji baya gani kamar yadda Allah yake faɗa innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdishuna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru ubangiji ta'ala yace duk wasu wanda kuke bauta ma kuma bayan ubangijin da ya halice ku ibadun amsalukum bayi ne waɗanda suke tamkar ku yanda ku ba kwa iya janyo ma kanku amfani ba kwa iya ije ma kanku cuta balantana ku yayi ma kawunan ku in cutar ta same ku to su ma bayi ne tamkar ku ba sa iya janyo ma kansu amfani ba sa iya ije ma kansu cutarwa ku yayewa ubangiji ta'ala yace fad'uuhum ku roke su ku kiraye su falyastajibu lakum sa amsa muku gani in kuntum sadiqina in har kun zamanto masu gaskiya game da cewa sun cancanta abota musu sai Allah yace alahum arjulun yamshuna biha shi yanzu gumakan da kuke bauta musu suna da kawahuwa wanda suke tafiya da su amlahum aydin yabdishuna biha ko ku suna da hannuwa wanda suke damkar abubuwa da su kamar yanda kuke da hannu amlahum ayunun yubsiruna biha shin ko ku suna da idanu waɗanda suke gani kamar yanda kuke da idanu kuna gani amlahum adhanun yasma'una biha ko ku suna da kunnuwa wanda suke ji kamar yanda kuke da kunnuwa kuke ji kaga gunki anan Allah yana nuna mana baya ji baya gani ba shi da hannu ba shi da kafa wanda yake amfani da su to haka misalin gunki da ake bauta masa koma bayan ubangiji subhanahu wataala matsayin gunki dai bebe ne shi baya fada balantana a fahimci me ya fada kuma in an fada masa sannan kuma baya ji ba shi da kafar da zai yi tafiya balantana hannu da zai dalki wani abu kai kanka mai gunkin in yayi kura kwana biyu kai zaka zo ka kakkabe masa wannan kura in ka buƙaci canza masa wuri canza wuri bai isa ba ya taka da kafar shi ya je can sai dai ka dauke shi ka je ka girke shi to kaga ai rashin hankali ya kai gaya anan wanda inda har ya isa to abin da ya kamata in kura ta haushe ya kakkabe ma kansa ai kura dai cutarwa ce kuma in ya gaji da wannan wuri kenan kamata ya ce ya canza ma kanshi ba sai ne shi ba ya dauka ya kai shi ya aje shi to anan shi gunkin da wanda Allah ya sanya misali anan cewa bebe ne la yaqdiru ala shay'in ba shi da iko akan komai bai isa ba ya amfanar da kanshi balantana ya amfanar da wani la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun sai ce wa huwa kallun ala maulahu kuma matsayinsa nauyi ne akan me shi shi wanda yake bauta masa kiran shi yake daukan dawainiyar shi maimakon a ce shi ya dauki dawainiyar ka to kai kake wahala da shi kuma kana bauta masa ba yadda yake kulla maka shine yace aina ma yuwajjihu duk inda ya fuskantar da shi la ya ati bi khair baya zawa da alkhairi to yayi daidai da shine yace hal yastawi huwa shin irin wannan yayi daidai da wa man ya'muru bil adli da wanda ke umarni da adalci shine tauhidi ma'ana yayi daidai da ubangiji subhanahu wataala wanda ya halicci bayin sa kuma yake azurta su yake ciyar da su yake shayar da su yake ba su iskar da za su shaka kuma shi yake gudanar da al'amuran su kuma in lokacin mutuwa yayi shi yake karbar rayuwar su wa huwa ala siratin mustaqim wanda kuma yana kan tafarki madaidaici ma'ana duk abin da yake umarni cewa ayi ko a bari daidai ne kamar yadda yace inna rabbi ala siratin mustaqim ko kuma wa huwa ala siratin mustaqim yana kira zuwa bin tafarki wanda yake madaidaici ai kaga ba yanda za a yi Allah da ya halicci halittu yayi daidai da duk wani abu da aka rike shi a matsayin Allah yake bauta masa domin duk wani wanda ake bauta masa a matsayin Allah sawa'an dutse ne aka sassaka ko wani icce ko wata kurama ko wani aljani ne ake bauta ma ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi ko ma menene to bai isa bai janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa cutarwa balantana wanda yake bauta masa kenan kaga ba yanda za a yi daidai da ubangijin da ya halicci kowa da komai ya azurta bayansa kuma yake gudanar da al'amuransu sai yace walillahi ghaibu samawati wal ardi sanin duk abin da ya buya a cikin sammai da kasai na ga Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce al-ghaib wato shine duk abin da ya faku game da ji da gani na dan adam wanda baka isa baka dafa shi ko ka ji ko ka gan shi ko ka shaki kamshin shi to wannan ana kiran shi ghaib shine yace walillahi ghaibu samawati wal ardi sanin duk abin da ya buya a cikin sammai da kasai na ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san da shi kamar yanda yake kullu ya alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun kamar yanda yake wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai yace wama amru sa'ati lamarin alkiyama bi zaman tuba illa kalamihil basari face tamkar kibtawar ido ne idan Allah yayi nihinta da alkiyama to tamkar kibta ido ne sai yace au huwa aqrab yace bari ma yafi kibtawar ido gaggawa an gane ko au anan bi ma'ana bal ai bal huwa aqrab lamarin tashin alkiyama bari yafi kibtawar ido gaggawa idan Allah yayi niyyar ta da alkiyama zai tada ta a abin da yafi kibtawar ido gaggawa domin da lafazin kun fa yakulu ne kamar yanda yace inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakulu ko kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk abinda Allah yayi nihin samar da shi ko rasar da shi to kawai iya Allah ya ce abun kasance sai ya kasance kamar yanda Allah yake ne dan haka yace wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar lamarin mu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi Allah yace bai zaman duba face kamar kutawar ido ne to anan sai yake nuna mana ita fa alkiyama bata zamanto ba face kamar kibtawar ido ne nan Allah yana mai da martani ga masu inkarin alkiyama masu neman gaggawa cewa wai in har alkiyamar da gaske ce to ta tabbata gani to shine Allah yake nuna musu cewa sanin duk abin da ya buya a cikin sammai da kasai na ga ubangiji subhanahu wataala wama amru sa'ati lamarin alkiyama bi zamanto ba illa kalamihil basari face tankar kyautawar ido ne au huwa aqrab bari ma yafi kyautawar ido gaggawa idan Allah yayi nihinta da alkiyama domin kai tsaye ne Allah zai sanya mala'ika yayi busa a cikin kaho idan yayi busa dukkan halittun da suke raye a wannan lokaci gaba ɗaya za su mutu sai wanda Allah kawai ya so an gane ko wanda Allah ya so su ci gaba da rayuwa su ne kadai kamar yanda yake wa nufika fis-suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan kuma idan yayi nihin kuma rayar da halittunsa domin alkiyama shi ma busa ce za a yi ta musamman in an yi gaba ɗaya dukkan halittun da suke mace tun daga Adam kenan har izuwa tashin alkiyama gaba ɗayan su za su rayu a wannan lokaci kamar yanda yake kuma nufika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun kina sai yace inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai iko ne akan dukkan komai dan haka babu abin da yake gagarar shi kenan masu gaugawar alkiyama cewa in har da gaske ne ta zo to kada su yi gaugawa al'amari ne Allah ya kayyade masa lokaci in ya zo kuma ba wani abu bane ba mai wahala ta da alkiyamar shine sai yace wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum ubangiji ta'ala shi ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata kenan a lokacin aihuwarku in lokacin haife ciki yayi da ubangiji ta'ala shi yake ganar da shi hanyar da zai fito daga cikin cikin mahaifiya an gane ku shine yace wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum ubangiji ta'ala shi ya fito da ku daga cikin cikin wato uwayenku mata wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala abu ne kuma wanda yake ya kai gaya a wajen al'ajabi wanda in ka tsaya ka kalli wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala mace ta dau ciki dai rayu a cikin in ya kai lokacin aihuwa kuma Allah ya ganar da dan ta hanyar zai fito kuma sannan ya fito in ba dan Allah ya ganar da shi idan yace ta wata hanya zai fito wadda ba ta nan ake fitowa ba menene zai kasance da shi da uwar gaba ɗaya za su halaka dan haka wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imominsa wanda ya zama wajibi kowa ya gode masa shine yace wallahu akhrajakum ubangiji ta'ala shi ya fito da ku min wuduni ummahatikum daga cikin cikin uwayenku mata kenan a lokacin aihuwa la ta'lamuna shay'an da Allah ya fito da ku ba ku san komai ba an gane ko da bai san komai ba Allah ya ganar da shi idan ya ji yunwa zai yi kuka mahaifiyarsa ta gane ga abin da yake bukata ta kafa masa nono ya sha idan ruwa yake bukata kuma a bashi wannan da har ya kai lokacin da zai warware ya fara wato koyon zama daga zama ya koyi rarrahe daga rarrahe ya koyi tsayuwa har ya kai ya koyi tafiya wannan duka ganarwa ce ta Ubangiji subhanahu wataala har ya kai matsayin yanda zai gane abinda zai amfane shi ya kusance shi ya san abinda zai cuce shi ya nisance shi shine yace la ta'lamuna shay'an a lokacin da Allah ya fito da ku daga cikin cikin uwayenku ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a kuma tun kuna cikin uwayen naku Allah ya san ya halitta muku as-sam'a shine wato ji in an faɗi duk wata magana za ku iya jin menene aka faɗa wal absara ubangiji ta'ala ya halitta muku magannai kuke ganin duk wani abin da ake iya gani wal af'ilata sannan ubangiji ta'ala ya halitta muku zukata wanda kuke hankaltar abubuwa ku fahimta la'allakum tashkurun Allah ya halitta muku wannan gabafuwa la'allakum tashkuruna dan ku gode masa kaga shi ba karamar ni'ima bace ta ubangiji subhanahu wata'ala ba karamar ni'ima bace babu inda zaka gane cewa ji babbar ni'ima ce sai wanda Allah ya karbe masa ji zaka gane cewa duk in aka yi abu fama yake a fada masa menene ya faru amma idan kana ji ka ji duk abin da ya gudana idan abin da zai cutar da kai da zaran ka ji shi zaka gudu in ka ji abin da zai amfane ka zaka iya kusantar shi kuma za a fada maka abu ka fahimci menene ake fada hakanan gani babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala dan haka Allah ya yi alƙawarin sakamako da aljanna ga duk mutumin da Allah ya karbe masa gani ya dau hakuri akan wannan makautarwa da Ubangiji subhanahu wataala ya masa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa babu gabawa na wani sakamako a wajena a ranar kiyama idan na karbi idanunsa wato face aljanna bashi da wani sakamako a wajena face aljanna to ji da gani manyan ni'imomi ne daga cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wataala wal af'ida lafazin al af'ida jami'i ne na fu'ad ma'ana zuciya ita ko zuciya ita take hankaltar dukkan wasu abubuwa shine Allah yake cewa falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciya ita take fahimtar duk wasu abubuwa da dan adam yake yasa gaba kuma ita take hankalta domin hankali a cikin zuciya yake ba a cikin kwakwalwa ba yake kamar yanda aya ta alqur'ani ta tabbatar da haka shine sai yace kenan anan ja'ala kamar yanda muka yi bayani a baya ma'anarta shine khalaqa wa ja'ala lakum as-sam'a ay wa khalaqa lakum as-sam'a Allah ya halitta muku ji wal absara wato da magannai wal af'idata kuma ya halitta muku zukata wanda kuke fahimtar abubuwa la'allakum tashkuruna wato dan ku gode masa sai yace alam yarau shin yanzu ba sa gani ba sa kallo ila dairi alam yarau ila dairi ubangiji ta'ala yace yanzu ba sa ganin tsuntsaye musakkaratin fi jawi samai ababan hurewa ne a cikin sararin sama suna tashi an gane ku tsuntsu ya buga fukafukansa sannan kuma ya linke sannan ya shimfida su ubangiji ta'ala yace ma yusikuhunna ba wanda yake rike tsuntsaye ya hana su su fadu su yo kasa illa Allahu face ubangiji subhanahu wataala misali idan mutun ya kalli tsuntsu yanda yake tashi a cikin sararin sama kuma zai yi tashi mai nisa malamai suka ce tsuntsu yana iya tashi gaba sama yayi sama da mil 12 wannan tsuntsu zai iya shimfida ya ringa buga fukafukansa idan ya ga dama, kuma wani lokaci sai ya shimfida fukukan ya tsaida shi kawai haka, kuma wani lokaci idan ka kalli tsuntsu zai iya yin tsaye a hu daya a cikin sararin samaniya. To waye hana shi yayo kasa? Kenan Ubangijin da ya halicce shi. Kenan in mun gane cewa Ubangijin da yake da kudura akan tsaida tsuntsu a cikin sararin sama ba tare da ya fado ba, to wannan Ubangiji ne wanda yake da iko akan kowa da komai, shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Wannan misali ne a hankalce Allah yake sa mana game da cewa ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Shine yace alam yarau ila tsair, shin yanzu ba sa ganin tsuntsaye musakharatin fi jawi samai, suna ababan hurewa a cikin sararin sama suna tashi su je duk inda suke so, su meke fukafukan kuma su shinhuda su su buga su, ma yumsiku hunna, ai babu wanda ke rike su ya hana su su fado illa Allah face Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace inna fi zalika, lalle a cikin tashin tsuntsu a cikin sararin sama yace la ayatin, akwai dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wataala li qaumi yu'minun, ga mutanen da suke imani su kadaita shi a cikin ibada. Wannan dai a takaice duka ni'imomi ne Allah yake zana mana wanda ya jaddada ma bayinsa, wanda waɗannan ni'imomi su zai zame mana jagora a wajen kadaita shi a cikin ibada. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.